goge.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada kaco kan cikin yanar gizo mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim.
Daula, barka da shigowa.
Barka ta dai Usman.
To madalla, sai kuma ni Usman Ahmad Kawara.
Ayo talata ne 29 watan Mayu shekarar 2018, zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba, inda zamu tattauna akan yawaita faduwar jarabawar wayak a makarantun secondary.
Haka yake Daula, inda kuma bincike ya nuna cewa tun shekarar 2009 zuwa yanzu dalibai akalla kashi 83 cikin 100 ne suka fadi jarabawar wayak.
Wato shi masu kokari ko marasa kokari a kowanne shiya ko yanki na Najeriya na bangarancin kasan ana samu cewa wai dalilin cewa wai mu nan bamu da kokari ne shi yasa muke faduwa a wannan, ba gaskiya bane. Su cewa can yan kudu suna da kokari ne malaman su, ina gan aka duba yanayin yadda malaman su ke da kwazo suke kokari wajen karantar da su, mu namu sukan yi akasin haka.
To zamu karanto amsoshi ko kuma wasu daga cikin amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku a shafukan mu na abota da suka hada da Facebook, Twitter da ma Instagram.
Zamu ji ta bakin iyaye da dalibai da malamai a hirar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi mana a zauren muhawarar yau da gobe.
Haka yake, sai kuma shirin kwalamar Ramadan, inda ita ma ba zamu batta a baya ba. Ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Yanzu kuma bari mu fara jin amsoshin tambayoyin da muka yi muku. Shin wake da alhakin yawa ta faduwar waye a makarantun secondary?
Kin san da yake ana yawan faduwa musamman shekarun baya da suka wuce zuwa yanzu, daga 2009 zuwa yanzu an faɗi da yawa. To shine muka ce bari mu tambaye su.
Haka ne.
To sakon farko ya fito ne daga Jibrin Umar na Basa, yace salam yau da gobe. Babu shakka faduwa jarabawar waye da wasu dalibai ke yi a makaranta hakika laifin malaman makaranta ne, duba da yadda wasu dalibai suna da kwazo sosai amma sai kaga lokacin rubuta jarabawa yayi, amma sai kaga dalibi wanda bai koma ko bai ma ko iya rubutu da karatu ba ya ci jarrabawa, amma masu kwazo kuma sun fadi. Hakan bai rasa nasaba da masu uwa a gindin murhu. Ku tashi lafiya, kabara da tawagarka.
To sai kuma sako na gaba ya fito ne daga Ilyas Abubakar Patiskum, inda yace salam yau da gobe. To ni dai a gani na laifin malamai ne, domin gaskiya abinda suke koyawa wa yara daban, an abinda kuma suke tambaya a jarrabawar daban.
Wannan fa lokaci an bi ta barawai abu ta mabi sawu.
To haka ne fa.
To sai kuma Yusuf M Ramadan mai Gombawa yace yau da gobe, a gaskiya yawancin tambayoyin da ake yi wa dalibai ko kuma dalibi a jarrabawar waye ba a koya musu su ba. Wannan ita ce take jawo yawaitar faduwar dalibai a jarrabawa. Saboda haka ya kamata hukumar da ke shirya jarrabawa da kuma malaman makaranta su hada kai domin ganin an koya wa dalibi abin da zai fito masa a jarrabawa. To kin ji wannan shi kuma abin da yace.
To shi kuma abin da yace kenan. Sai kuma babani Basko Azare, inda yace to ba komai yake kawo faduwar dalibai a jarabawan waye ba illa rashin maida hankali wajen karatu. To shi kuma ra'ayin shi kenan.
To sai Alhaji Ali Haruna Kirami Sau, Allah sana faɗa daidai, yace salam yau da gobe. Ni ina ganin wasu daliban suke da laifi wajen kin maida hankali akan abin da ake koya musu. Sai ga wani nan a gaban nan, ko Abubakar ne?
Abubakar Ahmed, inda yace hakika wannan matsala babu mai iya gano ta sai Allah.
Haka yake. To sai kuma Prince Husaini Mika dan masanin Rijau yace salam yau da gobe, ikon Allah. Hakika dalibi da suke koyar da kansu jarrabawa to wai wato shi abu abinda na fahimta da shi yake dalibi shi yake koyar da kansa wato suke koya kansa abin da zai fito a jarabawa saboda haka sai sun yi karatu to sai mu ce to Allah ya bada sa'a
to amin amin sai kuma na gaba ya fito daga mai turare gwada bawa inda yace a gaskiya akwai laifin malamai masu karancin ilimi da basu san yadda za su yi makin jarabawar ba
to ba eh to saboda wasu suna kukan cewa sun ci anka da su
wasu sun ci anka da su to shi yana ganin cewa malamai ne ba su san yadda suka yi
to bari mu je ga mumini ne Elzak yace salam yau da gobe a tabbas wannan matsala ba karama bace dan harkar karatu ba abun wasa bace ya kamata a san yadda za a yi a magance wannan matsalar ku tashi lafiya yau da gobe fili mai farin jini Allah ya ƙara basira
to amin amin
to sai in ce mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni
to sai kuma na gaba ya fito ne daga yara Bashir Allah sa na faɗa sunan nan daidai inda suka ce nawa ra'ayin kowa na da nashi laifi masu rubutawa da masu da wasu daga cikin okay masu rubutawa daga wasu daga cikin daliban
to
malamai suna kokarin su gaskiya amma mafi yawancin questions din wayek ba a koyar da daliban su to ta yaya za su jarabawar
to fa sai sun dage kenan
to shine fa
to mun gode bari mu tsaya anan mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni to sakonnin kenan da suka zo muku sai mu ce mun gode da yadda kuke yawan bamu duk tambaya ko kuma muka tambaye ku kan amsa mana yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakiliyar mu Binta Ibrahim a jihar Kaduna ta yi da dalibai da iyaye a zauren muhawarar yau da gobe ina ga har ma da malami a cikin su bismillah
a shekarar da ta gabata an samu faduwar jarabawa har majalisar ta tarayya ta kira minista domin ya zo ya kare kansa a game da dalilan da yasa aka samu irin wannan faduwar jarabawa ta wayan makarantar sakandare ku dalibai ne wanda suka gama makarantar sakandare shekaran da ya wuce shin me yake kuke ganin ya janyo muku wannan faduwar jarabawan lalaci ne da rashin fahimtar karatun ko kuwa
a gaskiya mu dalibai muna da kokari sosai na farko laifin dal wannan ticoci ne saboda ba sa iya yin covering din abinda syllabus
ya aka ce ba sa covering
ba ka sani ba sa yi saboda hatta a jarabawa zaka ga an baka abinda ba amma ba kuma wannan yana daga ciki akwai kuma abinda ake cewa intensive da extensive reading duk wannan abinda muke intensive kaga within abinda teacher ya maki na extensive kuma zaka je beyond duk wannan abinda kokarin da muke yi na karatuwa ka ai ba gaskiya ni a nawara ai gaskiya teachers ne suna da laifi
watan ku kuna iya bakin kokarin
muna iya bakin kokarin
amma ba cewa akai wasan ku ne yawa ba da rashin maida hankali da nuna cewa kun isa ba za ku yi karatun ba kuma ko da an ba ku aikin gida ma ba yi kuke yi ba kuma ba ku karatu
a gaskiya wannan ba haka bane saboda ya za a yi dalibi har kwana yake yana karatu kuma a ce laifin shi ne wannan ai ba da yiwu ba
to kaji ya ce wai ba laifin ku bane duk da cewa da malamai har da iyaye wani lokaci suna nuna muku yatsa cewa ku ne kuka ja kuma ku ne kuma ku mai da hankali bane da irin iya bakin kokarin da suke yi wurin biya muku kudin makaranta da tura ku makarantar amma a ƙarshe bayan shekara 6 ku fito da abin da ake cewa F9 wato takardar da ba ta da wani amfani
eh to gaskiya malaman namu in ka duba kamar misali a practical courses kamar chemistry da physics da biology zaka ga throughout kusan term good an shafa kusan term guda a biology ko a chemistry babu wani practical da aka zo aka yi ko kuma za ka ga wani practical din an shirya shi kware-kware an dan yi shi ba tare da cikakkun kayan aiki ba ta yadda mu dalibai ba mu fahimci me aka yi ba shi yasa aka zo jarabawan sai ga an zo ma da abubuwan da gaba daya sun saba da abin da ya kamata a ce an koyar da kai ko abu na sai su zama kamar baki a gare ka
so watan kenan karantarwa da ake muku bata isa bata inganta ba kamar yanda syllabus din ya da wato shi mahajin karatun ya kamata a ce kun sani zuwa ƙarshen shekara ku da 6 wato mahajin karatun ba a koyar da ku ya isa har ku fahimta kenan ba shine abinda kake magana kai ba
eh haka ne wato baya isa ta yadda za mu ce mun gamsu da wannan abin da aka mana na shi practical da waye, ta yadda in mun zo jarabawa ba za mu ga wani abu sabo ba, ko ba mu taba ganin abin da aka san abin da aka koya mana ba. So shi ne sa za ka ga in an je jarabawan za ka ga ba ta yadda za ka yi. Ga dai mu ɗalibai muna da hikima, muna son karatun kuma muna so mu koya, amma kuma ba a isar mana, ba a kosar da mu da karatun da ya kamata.
To wannan korafin kuma ya zama wani abin kalubale a gare ku, saboda kudancin kasar nan da aka samu jarabawar, jihohin kudanci sun samu akalla sun samu abin da ake dan bukata a can wurare, amma arewacin kasan an samu faduwar tafi yawa a nan bangaren. Ba kwa ganin kaman ku ne kuka kasa, saboda su ma ai irin malaman da kuke da shi, irin malaman da suke da shi ne, su me yasa suka iya tsallakewa ko kuma kuka fadi, duk da cewa kuna nuna cewa kaman malamai da kuma tsarin da gwamnati ta kawo na koyarwan shi ne yake kawo muku cikas?
To wato shi masu kokari ko marasa kokari a kowane shiya ko yanki na Najeriya na bangarancin kasan ana samu cewa wai dalilin cewa wai mu nan ba mu da kokari ne shi yasa muke faduwa, a wannan ba gaskiya bane. Su cewa can gyan kudu suna da kokari ne malaman su, ina gan aka duba yanayin yadda malaman su ke da kwazo suke kokari wajen karantar da su, mu namu sukan yi akasin haka. Saboda yanzu misali kama a Oyo da yankin su Ekiti da Waye, zaka je ka ga mai master's degree, mai PhD yana koyarwa, suna musu practical, suna a secondary school har kai har ma da primary. So zaka ga suna da background mai kyau, kuma suna tsayawa su musu yadda ya kamata sabanin mu nan namu yankin mu.
An ce ba ku da kokari ne, su sun fi ku kokari, gaskiya ne ko ba gaskiya bane?
Wannan ba haka yake ba, kamar dai yadda muka faɗa, ya faɗa miki ba laifin mu bane gaskiya. Saboda malaman in kika ma duba su, mu nan na arewa, shi kamar yadda yake faɗa a can kudu akwai mai PhD, mai masters, in kika duba nan babu. Daga masu NCE sai waye, ba sa aikin tsakani ga Allah, maganan kuɗi ne kawai gaskiya. Wannan ana cutan wannan ne kawai,
ana ba dai koyar da ku
ba gaskiya, ba koyar da mu yanda ya dace ba.
To in kun je jarabawan kuma me ke faruwa?
In mun je jaraba muna ganin abin da bamu sani ba, kin ga dole haka zamu. To in baka bar shi ba ya za kai?
Sai kawai ku bari, kawai ku samu
gaskiya. Eh,
to da ƙarshe wani shawara za ku bada ga ƴan baya tunda ku an riga naku ya wuce sai dai maimaitawa?
Muna kira dai ga gwamnati ta tarayya da ta jiha a gyara tsarin yadda ake ɗaukan malamai, a tsaya ɗauki malamai ƙwararru kamar yadda ake ƙoƙarin yi a wata jiha. Amma kuma abin ban mamaki yana daga cikin matsalar da ake samu, sai ga wasu ana suna son su maida abin siyasa. Wato za ka ga an ce an kori malami kaza, mutane kawai suna tunanin shi in an kore shi iyalansa, amma kuma ba a tunanin cewa shi rashin kwarewarsa yana baya koyarwa da ya kamata. Wannan ma cutarwa ne ga miliyoyin yara, ga dubban yara. Don haka muna kira ga gwamnati su gyara yadda suke tsari, yadda suke ɗaukan malamai, a ɗauki malamai ƙwararru, a ba su training inda ya kamata. Kuma ina ga a hadda tsarin yanayin yadda ake biyan malamai da wato welfare ɗin malamai, saboda wannan ina ga zai ba su kwarin gwiwar su daina sakaci, kuma su tsaya suna kula da abin karatun ɗalibai. Sannan ya kamata kuma a ce akwai gwamnati bacin an ɗauki ƙwararrun malamai da wanda suka kamata, ya kamata a ce akwai monitoring team wanda za su riƙa monitoring su yadda malaman nan ke gudanar da ayyukansu game da ɗalibai.
A ƙarshe ni abin da zan ce, malamai su dinga aikin su tsakani ga Allah. Sannan gwamnati ya kamata su nemo manya-manyan malamai.
Malama matsayinki na malamar makaranta, an samu yawaitan faduwar jarabawa ta yanda iyaye na kuka, ɗalibai na kuka, saboda abin da suke da shi ba zai ba su damar shiga jami'o'i ba. Iyaye da yaran yawancin suna nuna kukansu a gare ku ne cewa ba kwa koyar da yaran ne da ya kamata, kuma ba ku mai da hankali wurin koyar da su abin da ya kamata su samu a jarabawan ba. Ya gaskiya al'amarin yake?
To gaskiya al'amari wani zumin ticoci na kokarin su suna iyakacin kokari, amma yaran yanzu gaskiya are not serious. Yara are not serious. Yara ba sa son karatu yanzu. Ba sa karatu during exams ko common class test kika bada, yara yanzu especially yaran yanzu they feel too big. Suna ganin kawai su yanzu da too big, ba dama a masu fada kuma su ji ba sa karatu ne at all. They don't read. Inda suna karatu at least they, ko out of 10 you can be able to answer 4 or 5.
To amma wannan ba kiya ganin kaman laifin a wurin ku yake, tunda inda ba su fi karfin ku ba, inda wani laifin suka yi kuna dukan su ko kuma ku sasa kan hanya, amma in yazo na karatu ne sai ku kyale su ku ce su sun makansu
karatu,
hanya ba ku ne ba ku koyar da su abin da ya kamata
ba daga malamai bane. Karatu malami ya koyar da ku a makaranta, ai karatu a gida ake yi. Karatun makaranta teacher zai shiga ne koyar da ku abin da zai koyar, in baka gane baka tambaya. Malami ba mai da Allah musulun da zai san ka je gida kai karatu baka yi ba baka yi ba. He advise you kai karatu, read, make sure you read, make sure you read. Amma yaran ba sa san su a gida, at times maybe ana samun failure again from parents, maybe ba sa matsa ma yaran karatu. Yaran ma gaba ɗaya general gaskiya ba kaman yaran da bane. Kin ga da kalli da ne yanda waik cin waik da, in ka samu one credit ka samu one credit, you work for that one credit. Amma yanzu kai kokari kai karatun ka, sai dai maybe ka samu failure from the waik abun nan dai maki ko something, amma yanzu ba sa ma karatun ne, ba sa yi
gaskiya. Kani failure a makin na waik ne, to maki na ganin kamar akwai wani
a kan wani zubin
na bangaren waik
masu makin ba gaskiya, wani zubin ina ganin akwai dan problem miskila wannan, ina ganin from maybe ko a ce ta yanayin I tell you from area you are in the one zubin misali an kai market din paper dan Arewa Kudu aka samu wannan matsala.
Kuna wannan zargi?
Gaskiya muna zargi har yanzu.
To amma me yasa makarantu masu zaman kansu aka samu daliban suna cin
jarabawa
yanda ya kamata, inda akwai ma makarantu ake ce musu miracle center,
wato da su kowaye a yanzu yace
na ban mamaki, saboda wanda ya zana a wurin kawai automatically wato kawai ya kaddara cewa ya riga ya cina da fifukun sa da yake bukata. Me yasa sai a gwamnati ne yake samun haka? Shin su ba akai nasu jarabawan kudanci ne ko
ni ina gani maybe from the government ne, amma yanzu ba ga government yanzu ta canza tsari ba, teachers an canza teachers, za mu ga maybe by next year za a samu change. I don't know, kin ga the way the private teachers ke da serious fa, government ba su da serious haka.
Duk da cewa kuna ikirarin cewa kun fi su gwanancewa a harkan
koyo na gwamnati, to gaskiya private ma tunda ba a dauka, in kin ga private su ma dole sai sun dauki kwararre, su ma kwararru suke dauka, sai dai kawai sa ido yadda private ke da sa ido, gwamnati ba ta da sa ido. Wanda yana mutum akwai sakaci, gaskiya
akwai sakaci, akwai sakacin ba ku koyar da su yanda ya kamata ba kenan, saboda an bar ku karazibe
ba supervisors ba abun kawai teacher kawai zai ga kawai dai kawai yan lesson note, that is all.
Kuma lesson note nan ba dalle bane,
ba dalle bane
ya shafa duk wani abun da ya kamata a ce yaro ya sani,
yana iya yin lesson note din pending akan syllabus din shi, amma ba lalle bane ya ce ya koyar da shi,
saboda haka akwai
to cover up, saboda any supervisor zasu ga you have covered, zasu ga lesson note you have covered, amma ba lalle ko wani zubin ma ba shiga ajin suke yi ba, to kin ga irin wa'annan abubuwan. Amma yanzu with the change of maybe da naga government sun change teachers and ai abubuwa ila samu improvement nan gaba.
To ke ma kenan kin yarda da cewa kuna da hannu wurin faduwar jarabawan da yara suke yi?
Akwai hannun malamai, akwai hannun gwamnati, akwai hannun yaran su kansu da ba sa karatu.
Shawara ki ta karshe ne ya kamata a yi don ganin cewa ba a ƙara samun irin wannan faduwar da aka samu na bara ba?
Shawara ta ga gwamnati, do sun dauki kwararru, yanzu sun dauki kwararrun malamai, to su sa ido. Su kuma malamai su tsaya fi sabilillah su aikin su yanda ya kamata. Su kuma yaran su ma su san cewa iyayensu na wahala da su, su zauna su yi karatu su yi abin da ya kamata, su ma su samu su haye su kai inda suke son kaiwa.
Yeah.
To kin ga har suke fara aiki.
To madalla. To Usman ka ji dai tattaunawar da aka yi da malamai. Ashe dai malaman ma suna da hannu. Yaran ma na da hannu, iyaye ma na, gwamnati na da hannu.
Eh, har iyaye matan da ai su ma za su matsa ya kamata.
Kwarai da gaske kam.
To kin ga gashi nan na kaman sai mu je zuwa na gaba ko kaman ya samu wani.
Eh, to yanzu kuma muna tare da Ahmad Balaraba Said, malamin kwalejin kimiya da fasaha a jihar Kaduna, wanda zamu ji zamu hira da shi, mu ji ta baki.
Ya ma koyar da ni kaina.
Oh haba, to lallai fa.
Eh, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malam Ahmad Balaraba, barka da warhaka.
Yawwa barka.
Malam barka da warhaka.
Yawwa barka ku da aunin lafiya.
Lafiya.
Allah mala ya kwana biyu.
Alhamdulillah.
Ya azumi.
Masha Allah. To mun tattago magana akan waye ko kuma yawan faduwar dalibai a jarrabawa, shi yasa muka sa wannan tattaunawa da aka yi na yanda cewa malamai da gwamnati da iyaye da su kansu yaran an ce kowa na da laifi yawan faduwa da ake a jarrabawar waye. Cewa wasu sun ce wahala ne da ita, wasu sun ce a yara ba sa karatu, sun ce a malamai ba a sa musu ido, wasu sun ce a gwamnati
ba ta ba a koya musu abubuwan da yake fitowa a jarabawar.
Me kake gani kai a matsayin ka na malamin jami'a da kuma wanda na san daga can ake fitowa daga wayek din sauran a shigo jami'o'i?
Na'am. Hello?
Eh, muna jin kai. Yanzu muna jin mu ji me zaka shin faɗa.
Wato abin da ke faruwa yanda dai suka faɗa din haka abin take. Eh, wato ba za a duba a ce to gwamnati kadai ne suke da laifi ba. Hadda gwamnati, hadda su malaman, hadda su iyayen, hadda kuma dalibi. Abin da ya sanya to wato an zo wani zamani ne. Akan sa mahimmanci da yawa akan ita shi certificate. To certificate din dama to shine ra'ayi, shi ake dubawa ce wato idan aka fito daga makaranta aka samu certificate an samu biyan bukata. Ba zuwa neman ilimi ake yi ba.
Wanda za a yi amfani da shi
akan haka. Shi dalibi da ya shiga makaranta, shi hangin nesa da yake yi shine kawai shi ya je kawai ya fito, a ba shi kwalin nan kawai ya fito ya je neman aiki ya samu biyan bukata. Shi malamin kuma yana jira albashi ne kawai ya karbi kuɗin shi ya wuce ya kama hanyar shi. To akwai ire-iren malamai da suke koyarwa da bai kamata ma suna koyarwa ba, gaskiya tsakani da Allah bai kamata ma ake an same su a aji ba. Akwai kuma dalibi da bai kamata a tura shi lalle-lalle a masa mishi lalle-lalle sai yayi karatun boko ba. Kowa da hanyar shi.
Haka
to inda maganan kuma ya ƙara lalacewa, ita gwamnati ba a sa ido abinda ake kiran control babu a cikin makarantun. Da dukkan mu hadda nima mutane da yawa za a ji da aka je public schools makarantun
gwamnati
ba haka akai
ba.
Komai yanzu ya canza. Ita makarantun gwamnati ba a sa ido, malaman ba a biyan su, ga ajujuwa ba kujeru, ba kayan aiki, ba kayan koyarwa. To kaga idan ya za a samu nasara akan irin haka, dole ne a samu cewa yaran suna faduwa akan waye.
Eh, to yanzu Malam Ahmad, yawanci lokacin da aka zo aka ga da ana ta faduwa a waye din nan, sai aka zo gwamnatin Najeriya sai ta ce to bari ta fito da hukumar NECO wadda ita ce ta kasar wadda za ta dinga gwada dalibai, saboda ana ganin cewa wadda daga West Africa gaba daya, Africa ta yamma ta fito, ana ga kila hakan yana da nasaba da tsarin da wasu kasashen suke bi, kila yana kada yaran mu, sai aka fito da NECO. Amma kuma kamar shi ma fa bata canza zani ba.
To ai zai wuya a samu nasara hadda NECO din ma. Abin da yasa to ai makarantun ga su nan dai da yawa, kuma duk masu neman certificate din kuma ga su nan da yawa. Zai wuya ma a ce to an bi su an samu ana control akan dukan su da baki daya, ba zai yiwu ba. Su makarantun da suke private su suka fi yawa. Dukkan su neman kuɗi suke, yawanci a cikin su suna da abin da ake kira wai miracle center. Yaro ba sai ya zauna ya zana jarabawa ba zai ci.
Eh, to kaga wannan magana da kai Malam Balarabe, magana miracle center din nan Allah ya so mako mai zuwa, saboda lokacin yanzu ba zai ban, ba za mu dawo kanka, mu ji dama mun taba tabo maganar, sai mu ci gaba daga nan mu je inda aka tsaya. Eh, yanzu kan bari mu je mu sha kwalama.
To Malam, mun gode maka.
Assalamu alaikum. Sadiya Abdalla daga nan Katsina nake magana. Yau a filin namu za mu yi magana ne kan wara danya, wannan awara. Yawanci kuma meat pie ɗinta, yanda ake meat pie, to wannan tofu pie za a yi abin nan ne wara za a amfani da ita a yi pie din nan da ake kamar yadda ake meat pie, to wannan na wara ne, wannan awara pie za a yi. To yawanci so da yawa tunda mutane ana cin wannan meat pie din nan, an saba ana ci, wani ma ba zai iya yaje ya siya ya ci ba, zai gaye mai tsada ko ba shi kadai ba a gida da sauransu. To idan uwar gida ta tashi, idan inda ake sai da ma awara ce dan ya kamin irin masu soya wannan, tana iya zuwa ta so kayanta ta aje, in kuma da za ta iya yin abinta a gida ne to tana iya yi, amma yafi mata sauki ta samu irin masu saida wannan, masu soyawa su saida, sai ta sawo danyarta sai ta kawo ta aje. Yanda za ta yi mu wannan danyar ta samu maginta a jino da gishiri haka, sai ta dandama shi da dan ruwan dumi, sai ta zuba ma wannan awara danya, ta bar shi kamar minti 30 wannan magi ya dan shige shi ciki da gishiri. Idan ta yi wannan gefe ɗaya kamin ta juya kan wannan abu, ko awa ɗaya yayi ba matsala, kamin ta juyo kan wannan sai ta koma ta kwaba abin nan ɗinta da za ta yi wannan pie din nan da shi. Yanda uwar gida za ta yi wannan, bayan da ake meat pie ba, wasu suna sanya mashi su majirin da su baking powder da sauransu, to wannan kwabin da za ta yi yanayin kamar yanda ake kwabi na biredi haka za ta yi shi. Za ta samu fulawa ta zuba fulawa ta a cikin ɗan roba, sai sannan ta dan zuba, sai ta dan tona kamar ɗan rami haka, kamin ma ta sa ta dan tona rami, sai ta dan barbada ɗan gishiri da ɗan sukari ta motsa, sai ta dan tona rami haka, sai ta kawo ruwan duminta sai ta sa a ciki, ta kawo yeast ta sa, ta kawo mai ta zuba, sannan sai ta motsa kayanta. In ta motse ta, ta dinga mujuya, ta dinga juya gaba ɗaya, wannan fulawa za ta haɗe. Idan ta ɗan yi ruwa-ruwa ma tana iya ƙara sa fulawa ta ɗan yi da haɗewa, don ta ɗan yi ɗan kauri-kauri ta abin nan. Sai ta rufe abinta ya awa ɗaya, za ta ga nan da nan ya hau, in yeast ɗin yana da kyau. To idan yi wannan hawan, za ta zo ta samu ko chopping board ɗinta ko ɗan wani katako, sai ta barbada fulawa, sannan sai ta kawo wannan kwaɓi da ta yi, sai ta duka yanka shi tana budewa haka kamar yanda ake ma meat pie. To ita waccan wannan awaran nan danya da ta ajiye gefe daya, to ita za ta dauko yanzu, sai ta tsame ta daga wannan ruwan, ta gutsutsura ta a frying pan, sai ta dan sa mata mai kadan, ta kawo wannan gyadan miyan nan mulmulalla ta Turawa ba ta mu ta Hausa ba, da kakkata ko in mulmulalla gare ta, ta dan gurza ta, ta sa da magi da kori, ta jajjaga attarugunta da albasa, ta sa ta yanka tsawon tattasan nan nata mara yaji sweet pepper, ta sa a ciki, ta dan motse kamar dai yanda mutane ke haɗi ake manama ana sanyawa a wannan abu. To haka uwar gida za ta yi ma wannan awara. Idan ta sanya ta motse, zai yi kamar irin taso ya kwai diddatadda ta mummurje shi din nan, haka za ta ga ya bata. To sai ta ɗauki wannan abin nan ɗin nan na wara, ta riƙa zubawa a wannan abin nan na kwaɓi da ta yi, tana maniya tana daddanewa kamar yanda ake yin meat pie, sai ta aje kayanta. In so take yi ta yi baking ta sa oven, to in kuma soyawa za ta yi a mai, sai ta soya a mai. In ga wannan kowa na iya ci, wanda ke da gout ma yana iya ci, tunda ba nama bane ba jan nama bane, an samu sauki. Kuma idan kana ci ma manciya za ka yi ma, wai ashe wara ce a ci, sai kita ganin kamar meat pie kike ci ba wancan ba. To a sha ruwa lafiya.
Dogo ya ajalin mai kuɓe, to amma wannan ajalin meat pie akai, amma kuma awara pie ne, naga kina tafiya ba dai sharuwa ba. Shi dai Najeriya yanzu sun kusa shan ruwa, shi za mu kace to sai a samu su jiƙa lama kila mai saurin hannu ya iya yi.
Ya iya yi, kamar ma ba su yau ba, sai gobe.
Sai gobe, to dole dai mu tattare yanzu kan ina mu ina mu, sai kuma Allah ya kai mu gobe mu sake da yanzu kan a madadin abokiyar aiki
Daula Salim,
sai kuma Daniel Brown da bada umarni, shirin da engineer mu Neo Mr. Skip, Neo Usman Ahmad Kabara, madadin Hafsat Maila ta taimaka shirin ya kammala, nake cewa mu zama lafiya.
Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace, yau gyara suka za a gabansu kwarai ba za su bari.